Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzu. A kowace shekara musamman ma da damuna, kasar Kamaru tana sake ruwa da madatsar ruwan lagdo da zimmar kare mummunar asara da ka iya biyo baya idan ba a yi hakan ba. Lamarin da ke jefa al'ummar Najeriya mazauna gaɓar teku da manyan rafukan ƙasar shiga yanayin fargaba sakamakon irin ɓarnar da yake biyo baya na ambaliyar ruwa tun daga shekarar 2012. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta yi nazari a game da wannan lamari kuma ta haɗa mana rahoto a game da sakin ruwan madatsar lagdo a bana.
Mahukuntan Najeriya da sun sanar da cewa sakin ruwa daga madatsar lagdo da ke kasar Kamaru ya zo ne kimanin kwanaki 7 bayan da takwarorinsu na kasar suka riga sun buɗe madatsar ruwan lamarin da ake ganin sanarwar ya zo a ƙurarren lokaci, kuma akwai illoli tattare da yin hakan. Tun dai 'yan Najeriya musamman ma manoma da mazauna yankuna da ke kewaye da koguna suka fara tofa albarkacin bakinsu a game da matakin da kasar Kamaru ta ɗauka. Akasari ke cewa ba kyautawa kasarsu ba, inda manomi daga jihar Bauchi ba ta Haruna Yakubu ya ce
gaskiya matsayin da ake mahukuntan Kamaru sun sake ruwa a dandansu, kuma su sun san zai illa wa makwabcinsu musamman Najeriya. Wata ba ce ba su kyauta mana ba, kuma sun saba ka'idar makwataka da kuma dokansu nasu na kasansu da ya ba su daman su sanar da makwabcinsu kafin su sake madatsar ruwan. Yanzu shiri ne namu na yadda za mu yi mu kare kanmu musamman gonakinmu da dabbobinmu da bamu ma kanmu, musamman waɗanda suke zaune a hanyar da yake magudanar ruwa ko kogi ko wani rafiyaka inda ruwa ake gudu da kuma ake sa zaton wannan ruwa da suka suke zai malala zuwa wurin. Ya zama wajibi wa gwamnatin Najeriya ta dauki mataki ba ma kawai ta sanar da mutane ba kamar yadda na ji sun fara, a fara kwashe mutanen da ake jin zai musu illa.
Dr. Muhammad Goje shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Yobe, kuma ya bayyana cewa
mu dai a jihar Yobe bayanai ya nuna kuma experience zamu ya nuna cewa yawanci irin wannan madatsar ruwan an bude abin mu yake kawo illar karshe kafin ruwan ya gangara ya tafi cadi. In an bude madatsar ruwan kare ba menene zai zagayo ta ranar hukumai kamar guda hudu ko biyar ta Yobe, kuma ta mai kawo illa ma al'umma kafin ya zagaye ya tafi cadi. To shi ma haka bayan bude wannan madatsar ruwan yana sa su ruwan Talawa na Jigawa na Gombe da sauran duka kara shiga, su ma zai ga sun bude kuma ya taho ta wurinmu ya illa wayannan ranar hukumai. To shi yasa mai girma gwamna da aka ba ta wannan wasikan yake to duk da ma an masa bayanai na yamma da fari yake yanzu ya kamata a tsaya tashiwa duk wayannan garuruwa zagaya a fatakar da kansu wanda za a tare su a tare su ko da dai da hukuma ne su koma masu guni wanda ya fi amfani. Amma abin tausayi shi ne yawanci inda muka ga illan zai zo mutane su riga su yi noma tun ba girbi aka yi ba, kuma zai wahala ruwan nan zai zo kuma ya kara shafan gonakinsu a kara shiga cikin wani matsalolin fari wanda ba su muke fata ba. Amma yanzu dai mun yi magana da makarantun gwamnati wanda suke can ko da fita ɓaci za su ba mu wannan makarantun mu ajiye mutane a wurin, kuma mun ɗan shirya kayan masarufi da kayan kula da mutane na kwanciya na gidan sauro da sauransu don ko ta ɓaci a tallafa wa mutane.
Bangare kuma masani a fannin sha'anin alkinta muhalli kuma jigo a gidauniyar Green Habitat injiniya Sadiq Abubakar Gulma ya ce
wannan bude madatsar ruwan lagdo ake da Cameroon wanda kowace shekara yana faruwa kuma zai ci gaba da faruwa idan ba canza abubuwan da ake yanzu ba.
Na ɗaya dai cikin abubuwan da za a iya yi da sauki nan cikin garuruwan nan jihohin da ruwan ne yake biyowa shine dama dai gari ba a yin shi sai an yi mai hanyar ruwa kowane gefen titi. So ya kamata a ce waɗannan an hita da al'umma an haɗa ƙarfi an kwashe bola da ƙasar da suka shiga waɗannan kwalakwalan na ruwan da zama an ba idan ruwan nan sun zo za su samu sauƙin wucewa idan sun jibto ta cikin gari. Na biyu kuma can a yi shiru ba Benue inda yake biyowa za a iya zuwa mu ma a gwamnatin Najeriya mu je mu yi wata sabon madatsar ruwa wadda ko da an sako waɗannan ruwa mu ma lokacin da za su gangarowa madatsar ruwan da Najeriya za ta gina ya zama duk ya tsayar da wannan ruwan da zai zo. So amma wannan ya ga babban na aiki ne wanda kila zai dan shekaru ana yin shi, amma duk abin da ke yiwuwa ne, kuma yana da kyau gwamnati ta dauki al'amura cikin hannuwanta ya zama ta je ta zauna da waɗannan mutanen garuruwan da suke zama kusa ko baki-bakin waɗannan ruwa ya zama an je an sasanta da suna yadda za a yi a ga an canza musu waje.
Duk kokarin ci ta bakin ofishin jakadancin Kamaru a Najeriya na ziyara da kuma aika wasiƙa akan matakin da mahukuntan kasar suka dauka yayin hada wannan rahoton da ya tattara.
Sauyin yanayi wani al'amari ne da kowa yake ji a jika a yanzu a duk fadin duniya. Ko me ke haddasa wannan yanayi? Professor Adamu Idris Tanko, shugaban jami'ar Baba Ahmad dake Kano, yayi wa abokiyar aiki Baraka Bashir karin haske a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi da kuma wasu abubuwan da ke haifar da shi.
Kamar yadda kusan a kodiyo shi ake maganar sauyin yanayi, abu ne yadda muke ganin canje-canje na yanayin duniya gaba ɗaya, na yanayin da ka saba ji da zama cewa an samu canji. Misali, wace mun saba ganin watannin rani wata kaza, a ce an samu ko rani ya tsawaita ko kuma ya taƙaita. Ko kuma a yanayi ne na zafi da sanyi, a ga watannin zafi sun ƙaru ko kuma watannin zafi sun ragu, kaga batu ne na sauyin yanayi. Wannan shine abin da ake tawo magana a kai na sauyin yanayi, ko babu abin da zai ke bayani mana a kai irin sauyin yanayi na zafi da na sanyi da ko kuma ruwa da rashin ruwa. Wannan dai su ne yawanci abin da ake magana a kai.
Shin gagagen abu ne kuma me yake haddasa shi a duniya da ma'aikata?
To idan aka yi zancen gaskiyar al'amari, batun sauyin yanayi abu ne da yake a bayyane, domin abu ne da kusan a yanzu kusan kowa yana ji a jikinsa. Batun zafi da sanyi mun san da iyaka watanni nawa muke samun, misali watannin zafi, amma yanzu sai ka ga abin ya yadda da muka muka saba samu, ko kuma misali mu kaman mu a nan Kano, watanni nawa ake samu na damuna, sai kun ga watannin da kila yanzu sun takaita.
Mai sauraro, a nan za mu dakata a cikin shirin a yau, sai a biyo mu bashi cikin wani sabon shirin a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu. Yanzu a madadin Farfesa Adamu Idris Tanko da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai kuma dokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Halima Abdulrauf da Baraka Bashir, sai Salomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu take mana fatar alkhairi.